أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة uku ga watan Safar, hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama na da shekara 1416, wanda ya daidai da 30 ga watan June 1995. Mun kwana ƙarshen faflin da ke magana akan hukuncin yaƙi a cikin watanni hudu waɗanda suke masu alfarma, su ne watan Zulqa'ada da kuma watan Zulhijja da watan Muharram da watan Rajab. To sai Shehu bayan ya kawo maganganun da malamai suka yi a kan wasu sun yi saɓani cewa za a iya yaƙar kafirai a wannan waɗannan watanni, wasu kuma suka ce a ba za a iya yaƙar su ba. Ya ce amma sahihiyar magana za a iya yaƙar su, domin ko shi Shehu Usmanu kamar yadda muka yi bayani a wancan mako ya tafi a kan wannan mazhabi na cewa za a iya yaƙar su. Shi ya sa ainihin shi ma yana yin yaƙi a cikin waɗannan watanni. Muka ba da tarihi akan cewa har ma dai ya kasance a ya ainihin yaƙi birnin Kebbi ko a wannan a cikin waɗannan watanni. Kurtu sai Shehu ya ce wa mahallu hadhal khilaf, gurin da wannan saɓani yake sai ce idza lam yakunil kafiruna ya'taduna 'alal muslimina bil qitali fiha, sai in ya zama kafirai ba sa amfani da waɗannan watanni su ne wa musulmi ta'addanci. Idan mun kafirai suka lura cewa saboda mu musulmi ba ma yin yaƙi a waɗannan watanni, sai suka faɗo mana za su yi amfani da wannan dama, to wannan za mu yaƙe su, ba za mu ce ainihin za mu ɗauki wannan doka ba, ko da mun tafi akan cewa bai halatta a yi yaƙin ba. Domin kafin a shafe waɗannan ainihin hukunce-hukunce, kafirai sun taɓa amfani da wannan dama suka afko wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi. Da Annabi da sahabbai suka tashi suka kara kansu, sai kafirai suka rinka cewa kun gan shi, da shi ya zo ya keta wata mai alfarma ya yi yaƙi a ciki. Shi ne sai Allah yake musu raddi da mai da martani gare su, yake cewa to su kuma dan me su suka yi, ma'ana su sun keta wannan watannin sun yi yaƙi a ciki. Annabi ya tashi ya kara kansu kuma sun ce dan me zai yi yaƙi a ciki, to su kuma dan me suka yi. وإلا فلا خلاف أنهم يقاتلون فيها, malan yace in ko ba haka ba babu sabani akan cewa za a yake su a cikin waɗannan watanni, ma'ana babu malamin da ya saba akan cewa za a iya tashi a kare kai in sun afko mana da yaki a kowane hali. Bi kaulihi ta'ala, saboda maganar Allah madaukakin sarki da yace faman ittada alaikum bil qitali fil hurumi, ma'ana duk wanda ya ta'addanci akan ku, iya ayar kenan, sai ya dauko daga tafsirin Jalalaini cewa bil qitali fil hurumi, duk wanda ya muku ta'addanci ya yake ku a cikin hurumin Makka, ma'ana ana cikin Makka, wasu su je tsayar da zaune tsaye, awul ihrami, ko kuma kuna cikin aikin hajji, awul shaharil harami, ko kuma kuna ainihin cikin wata ɗaya daga cikin watanni masu alfarma, fa'tadu alayhi, to shi ma ainihin ku afka mishi bi misli ma atada alaykum, gwargwadon irin yadda ya afka muku. Mun gane wannan ko? Wannan irin dama mutanen Iran suke amfani da ita, suna zuwa suna tayar da hankalin mutane a kasar Makka. In an taba su kuma sai a ce an taba bayin Allah. Kowa ya dauki jiki ya tafi, an je an tare a cikin hurumin Allah, a cikin wata mai alfarma, a kuma cikin aikin hajji. Sai su tayar da hankalin mutane. In kuma gwamnati ta afka musu waɗanda ke goyon bayan su, sai su ce ai an afka wa bayin Allah suna aikin hajji. Su kuma sun je sun afka wa mutane tashin hankali a cikin hurumin Ubangiji. To duk wanda ya amfani da wata doka cikin dokokin Allah, duk wanda ya amfani da wata doka cikin dokokin Allah, ya ainihin ɗauki wannan damar yadda ya tayar da hankali a cikin hurumi, ko a wata mai alfarma, ko kuma a lokacin da mutane suke cikin aikin hajji, shari'ar musulunci ta ce fa'tadu alayhi bi misli ma atada alaykum, sai ku afka mishi gwargwadon yadda ya afko muku kuma. Kama fi takmulati tafsir Abdurrahman Suyuti, kama yadda ya zo cikin tafsirin Jalalain. Wa liqaulihi ta'ala aidan, kuma har wayo Allah madaukakin sarki ya ce ash-shahru al-haramu bi-shahri al-harami, ai wata mai alfarma daidai yake da wata mai alfarma, kama faka ma qatalukum fihi, don haka kamar yadda suka iya yakar ku a cikin wata mai alfarma, faqatuluhum fi mithlihi, kuma ku yake su a cikin irin ainihin wato wannan wata, ma'ana kuma ku tashi ku kashe su a cikin irin wannan wata. Raddan, wannan Allah ya yi raddi ne listi'zamil muslimina balika, saboda musulmi sun ga wannan abu ne mai girma, ma'ana ya za mu tashi mu yaƙi a cikin wata mai alfarma. Sai Allah ya ce, a'a, kamar yadda suka yaƙe ku a cikin wannan watan mai alfarma, kuma ku tashi ku yaƙe su a cikin wannan wata, ma'ana ku tashi ku kare kanku, kama fi tafsiril mabko, kamar yadda ya zo a cikin wancan tafsiri da aka faɗi na Jallalaini. Don haka, a taƙaice abin da wannan fasli yake nufi shi ne, duk sa'an da ainihin aka ce an shiga cikin watan Muharram, dan gyara mana yana ɗan yin ƙara, yana kuma shiga ciki. Duk sanda aka ce an shiga cikin watan Muharram, ko watan Dhulqa'ada, ko Dhulhijja, ko watan Rajab, malaman da suka ce bai halatta ma a yi yaƙi a ciki ɗin ba, amma sun haɗu akan cewa duk sa'an da kafirai suka afko mana to za mu rama. Sa'an nan kuma suka dawo suka sake cewa ai waɗanda ma suka ce ɗin ba za a yi yaƙi, ai za a yi yaƙi a cikin waɗannan watanni, to da su da waɗancan ɗin dukkaninsu sun haɗu akan wannan matsalar. Duk sa'an da musulmi ko sallah musulmi suke cikin yi sai kafirai suka afko musu, to shikenan, inda makami kawai shikenan, sai a ci gaba, ba za a ce ai bari mu bari mu gama wannan sallar ba, ai sai su ƙarar da ku kafin ku gama sallar. Mun fahimci wannan ko? Abinda shari'ar musulunci take so ta nuna mana, duk wata dama da aka san kafirai za su yi amfani da ita su afko musulmi, to su kuma musulmi su keta wannan damar su je su rama. Shi yasa aka halartar da sallar tsoro, aka yi bayanin siffarta. Akwai sallar tsoron da siffarta ta nuna in an tashi sallah za a kasa mutane biyu, wasu suna fuskantar makiya, wasu kuma ainihin suna ci gaba da sallah. In an yi raka'a ɗaya da waɗannan su tashi su ƙarasa, su koma wurin bakin daga, su je kuma waɗancan su dawo, su kuma a zuwa ƙarasa da su. Akwai sallar tsoron da ta siffanta cewa za a haɗu a sallar baki ɗaya, sau na farko a yi ruku'u da sujuda baki ɗaya da masallata, amma sujuda a yi da sahu na farko, sahu na biyu suna can ainihin suna tsaye da makamansu a cikin sallar sun yi radi. In aka ɗago daga sujuda, waɗannan su tashi kowa ya ci ko ainihin wato sujuda shi, waɗanda ba su samu damar yi ba sahu na biyu, in aka tashi komawa sujuda na biyu, sai ainihin su waɗancan a tafi sujuda da su sahu na biyu, sahu na farko kuma suna tsaye, sai an ɗago su kuma su samu su yi sujuda su. Duk an halartar da wannan saboda musulmi su kare mutuncinsu. Sau da haka duk wanda ya afkowa musulmi kowa ya shi sai a afka mishi shi. Alfaslu tasi ashar, fasli na 19, fi man yuqatalu fil jihadi, suwa ne ne za a yaƙa in an je wurin jihadi ɗin. Addinin musulunci in baka koye shi ba fa sai ka zama ɗan ta'adda. Sai an gaya maka irin waɗanda ake yaƙa ɗin ma, don kamar yadda za mu ji a nan, ta iya yiwuwa akwai wanda tunanin kwakwalwarka yana bayyana maka da wane da wane da wane kai kake ga ya dace a yaƙa, sai ka ji addinin musulunci ya ce a'a, su waɗannan ka a taɓa su ma, a ban musu abinci ma su ci. Don baka koya addini a ilmance ba, in ka koya kawai a surutu da latta da mujalla shikenan sai ka zama ɗan ta'adda wa addinin musulunci. Shine shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna man yuqatalu fi sabilillahi thalathatu asnaf, waɗanda ake yaƙa wajen tayar da addinin Allah nau'i uku ne. Al-kuffaru bil afala, akwai tantagaryar kafirai asali, waɗanda asalinsu su dama can kafirai ne. Aw bil irtidad, ko kuma waɗanda ridda suka yi. Wal bighat wal muharibin, da kuma waɗanda suke ƴan tawaye ne, da kuma waɗanda suke ƴan fashi da makami. Kafirai sun kasu kashe biyu, akwai kafirai tantagaryar musulmi, ai awa tantagaryar kafirai, akwai kuma kafirai waɗanda suke ainihin da musulmi ne sai suka yi ridda, to kashi na farko kenan. Akwai kuma waɗanda yake ƴan tawaye ne, sun yi wa gwamnatin musulunci tawaye, sa'annan kuma sai ƴan fashi da makami. Waɗannan nau'i uku su ne ake yaƙar su. Wa sayatil farqu insha Allahu fi qitali ha'ula'i, bayani da rarraba yadda al'amura suke, Allah ya so zai zo game da yakar waɗannan ɗin, ma'ana za a zo ai bayani dalla-dalla akan kowane ɗaya. Amma kafin nan sai shehu ya ce قال ابن جزي في القوانين ابن جزي المالك يا فدي اتكن قوانين الفقهية يتي هم ثلاثة أصناف كافرين دي سنك سكشي أكو كوكما وطن دزاء آيات سنك سكشي أكو الكفار أكوي كافرين والبغاة أكوكما وطن دفك أنت أدى والمحاربون أكوكما وطن دفك ينفشي وأما الكفار سيمالا يتي سو كافرين فجميع أصنافهم دكان النوقو إنسو قوة أن إلي ذا آيات كيسو كريستوتي دا يهوداوا da maguzawa da majusawa da duk wani wanda yake kafiri ne to za a yake shi amma wala yuqtalun nisa'u ba a kashe mata wala sibyanu ba a kashe kananan yara ittifaqan wannan al'umma musulunci duk ta hadu akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gama yaki sai ga mata duk an sassare su da yara duk an katattala su manzon Allah yake wannan bai kamata ba ma'ana duk wanda baka koyi addini ban ka fada da ka sai ka zama dan ta'adda ga addini ke sa'annan sai ya ce wala ahlus sawami'i banda kuma fastoci wadanda suka je suka yi dan rumfa ko yar bukka a daji suna bauta wadannan ba a kashe su ka gani ko don baka koyi addini ba dan Allah an ka samu wannan ya ware dan rumfa shi a can daji yana bauta sai ka kwamta shi sai ka ce ai ma shi yafi dacewa ka kashe tunda shi fasto ne to kaji shari'ar musulunci tace kaka kashe shi wala shaykhul fani banda tsoho wanda yake ya manyanta sosai sai bar shi wannan khilafan li shafi'iyya sabanin mazhabin shafi'iyya su shafi'iyya sun ce za a kashe wadannan illa an yukhafa minhum adhal yace sai dai in ana jin tsoron cutar wasu idan ya zama fasto da ya ware can daji yana ibada shi yana kawo wa ɗan uwan shi kafirai na cikin gari gudunmawa koda da shawara tsoho ko mi tsufan shi kirista ko ba yahude ko kuma ba maguje in ya zama yana kawo shawara koda daidai da kalma ɗaya ne to wannan ittifaki malamai sun haɗu za a kashe shi aw tadbirin ma'ana ko yana kawo wata cuta ko kuma yana kawo wata dabara wata shawara gare su wala yuqtalu ma'tuha sa'annan ma'tuhu kuma ba a kashe wanda yake mai tababban hankali ne ma'ana aka ga kafiri wanda ke da tababban hankali ana jihadi sai a ketare shi kaka ce kai ko wannan kafirin bari mu dan kara sashi wannan gashi nan shi ma tababba sai kaman gare shi ba a yin haka walal a'ma ba kuma a ainihin kashe makahu wazzaminu sa'annan kuma ba a kashe wanda yake mara lafiya ne wanda yake ma'ana rashin lafiyan ya zaunar da shi ko kuma makamancin haka واختلف اذا كان ذوي تدبير sai dai an yi sabani in ya zama makahu da mara lafiyan da ke zauna baya iya komai in ya zan yana da shawara ga ƴan uwan shi kafirai za a iya kashe su ko ba za a iya kashe su ba wasu malamai suka ce faufau za a iya kashe su wasu kuma suka ce a'a ba za a iya kashe su ba shehu zai nuna mana menene daidai cikin ɗayan waɗannan maganganu guda biyu don ka san wanda ya karatu kuma ya zo ya jihadin a aikace ai shi wannan ganau ne kuma jiyau ne amma mu yanzu din menene karantau ne kawai ina fata an gane baka taba shafa kunnan ka kaji gaba ɗaya babu fata ba ko kuma ya tsanka lafiya Allah har me yankan farce zai kankare ya goge maka lafiya Allah duk baka san wannan wahalar sai an fara tukuna yanzu ka tambayi mutanen Bosnia ko Algeria su za su baka jawabi karar bindiga ma kawai ya isa ya hana ka bacci wataran ka kwana a ɗaki wataran ba a ɗaki za ka kwana ba wataran cikin sargaji za ka kwana tun kana da tsoro har zuciyarka ta dafe shikenan sai taurin rai ya kama ka to sai shehu yake cewa wa fil mukhtasar a cikin littafin mukhtasar na shehu khalil istithna'i man zukira inda shehu khalil yake bayani dangane da togaciya akan waɗanda aka ambata din nan shehu yake khalil yake za a kashe wani za a kashe wani za a kashe wani sai ya ce illa almar'atu sai dai mace ba a kashe mace a wurin jihadi illa fi muqatalatiha sai dai fa in ta fito za ta yaki in mace ta sanyo kayan sojoji ko kuma ta ruko makami za ta yaki to za a yake ta wasabiyu haka nan yaro karami walma'atuhu haka nan wanda ya zama mai tababban hankali ka shekhin fani kamar yadda yake tsoho wanda ya manyanta ba a taba shi wa zaminin da mara lafiya wa a'ma, da kuma wanda ya zama ainihin makaho ne, wa rahibin, da kuma wanda ya zama rahibi ne mai bauta ne, munazilin, wanda ya kebe gefe guda, rahib wanda ya zama mai bauta. Tun a jahiliya haka ɗabi'ar su take, sai a samu Kirista sai ko Yahudi sai tafi can daji sai je sai ya ainihin zauna sai ya gina ɗakin shi sai zaman shi a wannan wurin. In dare yayi yana da fitila mai haske sai ya kawo ta sai ya dora a can sama, saboda in ka zo ka gane akwai mutum a wurin kar ka taɓa shi, ba ruwan shi da kai kai ma ba ruwan ka da shi. Shine Imru'ul Qais yake yaban fitilar shi, yace tubi'u zalama bil aisha'i ka annaha manaratu mamsara hibin mutabaddali, yace fitilar shi tana da haske, tana haske duk ma'ana torchlight yake da ita mai haske. Imru'ul Qais duk abin da yake da shi in ya wasa maka shi sai kaga kamar ina ma ka samu wannan abu. Wai cotilashi tana da haske, hasken nata kamar fitilar ainihin rahibi wanda ya koma dawa yana bauta. Yana dan a wannan zamanin babu fitilar da take kaiwa irin ta wannan rahibi, zai dauko ta fitila ce mai haske kamar fitilar ruwa sai dora ta a can sama, duk kwanar da ka bullo ka san to wancan fasto ne yake bauta kenan, ba ruwan ka dashi. Mun gane ko? Imru'ul Qais da ya tashi siffanta dokin shi, yace barirun ka khudru fil walidi amarahu taqalluba kaffaihi bi khaytin muwassali, yace wai dokin shi doki ne wanda yake mai gudun tsiya, yace kamar kurar yaro lokacin da yake wurwurata da zare din nan, ya kake ji in yaro yana yi wu to wai haka dokin Imru'ul Qais yake da gudu. To shine sai yake cewa wa a'ma, shehu mai muktasar yake cewa da makaho wa rahibin, da kuma wanda ya zama mai bauta ne munazil, wanda ya koma gefe guda bidairin ya je ya ainihin yi gini gida ausuma akwai gina dan bene haka bila ra'ayin, amma fa in bai da ta cewa ga ƴan uwan shi kafirai, in ko yana ba su shawara to za a je a buge shi shi ma. In aka je aka samu irin waɗannan masu bauta aka tabbatar ba su taimakawa ƴan uwan su kafirai na cikin gari ko da shawara, sai shehu ya ce watu rika lahumul kifayatu faqat, sai a iya ban musu iya abincin da za su ci kawai. In aka kwashi abin da aka kwasa na dukiya, in aka je sai a ainihin ban musu buhun shinkafa ne, buhun wake ne, a kawo man jaji a basu sai a wuce. Don Allah ba ai karatu ba za a iya wannan jama'a, saboda Allah zai yi to ka tashi kai karatu ka rufa kanka asiri. Wastaghfara qatiluhum, duk wanda ya yaki irin waɗannan sai ya istighfari ya tuba ya koma ga Allah. Kamar lam tablughhum da'awatun, wannan maganganun mai muktasar ne, ya ce kamar yadda wanda ya yaki waɗanda da'awa ba ta je musu ba zai istighfari, sai ka je ka samu tsurar maguza waɗanda yake da'awa kira na addinin musulunci bai taɓa zuwa musu ba, kawai sai ka faɗa su da yaƙi, to wannan sai ka dawo sai ka yi istighfari ka yi kuskure. Sai ce wa in hizu faqimatuhum, in kuwa ya zama ainihin wato an kamo su an tare su sai wani ya afka musu, ko kuma waɗannan mutane waɗanda aka ce ba a yaƙar su an keɓe su an ce banda su sai wani ya ta'addanci ya afka musu, to sai ya biya ƙimar su. In ya biya ƙimar tasu sai ya ɗibo sai ya danƙa wannan ƙima ga kwamandan yaƙi na musulmi, ma'ana ka kashe wane da wane da wane a wurin jihadi kafirai kuma an ce ka a taɓa su, to sai an yi maka ƙimar su ka biya sai ka kawo sai ka bai wa ainihin shugaban musulmi. Shine muhaqqiqin ya ce yadfa'ul qatil hadhihi alqima lil imam liyaj'alaha fil ghanima, sai a ɗibo wannan ainihin wato ƙima sai a bayar da ita ga shi shugaban musulmi ya hada cikin ganima din. Mun gane wannan ko? Wannan ya dauko ta daga sharhin muktasar ne, gashi nan yace a duba harshe a cikin wannan jawahirul ikhlil ma akwai wannan magana wanda Hausa yake cewa lawali. To sai malam yace war rahib war rahibatu, amma da mai bauta namiji da wadda take bauta mace, Qur'ani su waɗannan ƴaƴa ne ba a saka su a cikin kangin bauta, ma'ana da reverend father da reverend sisters waɗannan duk baki ɗayan an zo an same su a sai a ƙetare su ba a saka su a cikin kangin bauta. Wa fi zuhuratul wardiyya, a cikin littafin zuhuratul wardiyya yace wa jami'ul kuffari yuqtaluna, za a kashe dukkan kafirai illa sab'a, sai guda bakwai. Na farko al mar'atu, mace. Na biyu as-sabiyyu, yaro. Na uku al majnun, mahaukaci. Wa shekul fani, na hudu tsoho wanda ya manyanta. Na biyar wa zaminu, da kuma wanda cuta ta zaunar da shi. Na shida wal a'ama, da makaho. Na bakwai wa rahibul munazil bidairin aw suma'a, wanda yake mai bauta ne ya koma gefe guda dan dakin shi ko dan benen shi yana ibada. Fa ammal mar'atu, to ita mace kuwa, fa innaha la tuqtalu idza lam tuqatal, ba za a yake ta ba, ba za a kashe ta ba in dai ba fitowa ce tana kashe musulmi tana yakar su ba. Fa in qatalat, in ko ta fito tana yakar musulmi fa, to malamai sun yi sabani, za a yake ta ko ba za a yake ta ba. Bayan wancan kaji kamar sun yi ittifaki, sai ya ce qala ibn al-qasim fil mawaziya, ibn al-qasim ya fadi a cikin al-mawaziya wal utubiya da kuma utubiya duk littafai ne na malikiya, yace tuqtalu, eh za a kashe ta. Wa amma sabiyu falahu halatan, yaro ko karamin aka samu yaro kafiri ya shiga cikin yan uwan shi kafire yana yakan musulmi, to wannan yana da hali biyu. Ihdahuma, hali na farko, alla yushakka fi annahu sabiyun, ya zama kar ai shakkar yaro ne, in ana shakkar yaro ne dan karami wanda bai balaga ba, fala yuqtalu, ba za a kashe shi ba. Wa zahiru kalamihim wa in qatala, a zahiri yaro dan karami ba za a kashe shi ba koda ya fito cikin yan uwan shi kafire yana yakar musulmi. Athaniya, mas'ala ta biyu ko kuma sabani na biyu da aka yi, in shakka fihi, in ko ana shakka game da shi akan wata maganar kenan. Magana ta farko aka ce in ana shakka game da cewa ya balaga ko bai balaga ba, ba za a kashe shi ba koda ya fito yana yakan musulmi. Magana ta biyu aka ce in ya zan ana shakka game da balagar shi, fal hukumu an yukshafa an mi'zarihi, hukuncin shi ne sai a bude kwarjallan shi ko wandan shi, sai a kalli auren shi. Fayuqtalu in nabata sha'ru anatihi, sai a duba in gashin gaban shi ya fito, to sai a kashe shi. Ka kaunihi min manjarat alaihi al-musa, kamar wanda aka bincika aka ga ai yana amfani da reza, ma'ana yana yin aski, in an ga yana yin aski shikenan, aski ba wai aski na ka ba, in an ga yana amfani da reza yana aski gashin gaban shi, to shikenan ai ya balaga kenan, dan da bai balaga ba ina zai samu gashin da zai aski. To in aka ga wannan ainihin wato alamar balaga ta fito mishi, gashi ya yi aski ko kuma ga gashi a jikin shi, sai a kashe shi. Akan wannan magana ta biyu kenan. Wal murahiqu, amma yaron da ya kusa balaga kalmar ati kamar ainihin mace ne, in qatala bisayfi wa shubuhihi qutila, idan ya fito yana yakan musulmi da takobi da makamantan shi haka, to sai a kashe shi. Wa irma bil hijara, in kuwa jifa yake da dutse, lam yuqtal, ba za a kashe shi ba, illa an yaqtula, sai dai in ya je wani musulmi da dutse ya kashe shi, fa yuqtalu bidhalika, sai a kashe shi saboda yayi kisan kai. Mun fahimci wannan? Idan ya fito da takobin shi yana yakar musulmi, ana kama shi sai a kashe shi, yaro da ya kusa balaga ke. In kuwa jifa aka kama shi yake yi, ba za a kashe shi ba, sai dai in jifan shi an ga ya buge wani musulmi da dutse ya mutu, sai a jefe shi. Wa ammal majnun, shi kuwa mahaukaci, fa in kana mutubikan, in ya zama mahaukaci ne wanda yake fafur gaba ɗaya, mahaukaci ne baya samun sauki ko da daidai da mintuna kaɗan, lam yuqtal, ba za a kashe shi ba. Wa in kana yafiku, in kuwa ya zama yakan ainihin wato farfaɗo wani lokacin a hayanan, fa zahiru kalamil lakhmi, a zahirin abinda al-imamul lakhmi ya faɗi, annahu yuqtal, to za a kashe shi. Al-lakhmi babban malami ne cikin malamai na ainihin malikiya. To yace in aka samu mahaukaci wanda ya zama wani lokacin ya farfaɗo, wani lokacin kuma yana cikin hauka, sai aka same shi yana jifa ko makamancin haka, to wannan sai a kashe shi. Amma in ya zama mutubik ne gaba ɗaya dindim yake koyaushe, to wannan sai a kyale shi. Wa amma shekul fani, wa amma shekul kabirul fani, amma wanda yake tsoho ne ya manyanta, fala yuqtalu illa an yu'lama annahu mimman lahu ra'ayun, ba za a kashe shi ba sai dai in an san yana ba da shawara, wa tadbir, kuma yana ba da ainihin hanyoyi yadda za a yi alal musulmi ne, yadda za a yi a kashe musulmi, to sai a kama shi sai a kashe shi. Wa amma zamniyu kal mu'qid, amma wanda ya zama ainihin mai cuta ne kamar wanda yake a zaune, wal a'raj, da gurgu, wal ashalli, da waɗanda yake ainihin wato jikin shi ya shanye, allazina la ra'aya lahum, waɗanda ba su bayar da wata shawara, wala tadbira, kuma babu wani makar wanda suke iya shiryawa musulmi, fala yuqtaluna, waɗannan duk ba za a iya kashe su ba. Amma in suna ba da shawara fa, to dama an ce baki ke yanka wuya. Wa kadhalika la yuqtalu al-a'ma, haka kuma ba za a kashe makahu ba, illa an yu'lama annahu mimman lahu ra'ayu, sai dai in an san wannan makahu yana da ainihin ra'ayi وتدبير على المسلمين كمان نون دبارو يدذا أبقى المسلمين وكذلك لا يقتل الراهب حكا نباء كشو وان دي زمن ميبوتاني المنعزل في دير وان دي قوم جيفي قداء تكين وان أينه واتو آكي أو سوم أفو أو نبينينا بوتا إلا أن يكون ذا رأي وتدبير على المسلمين في دي وان دي زمن دا رأي كوكمين دا أينه واتو وسدبارو وان دي كنون وان أبقى المسلمين وأما رهبان الكنائس أما waɗanda suka zauna a cikin cocina suna bauta fato waɗannan sun saba waɗanda suka ware suka tafi dawa fastoci waɗanda yake koyoshe suna nan a zaune mazaje a cikin coci suna bauta shehu yace fa yuqtaluna min ghairi tafsil wannan ba wani bayani ba wani rarrabiya kawai duk sai a kwamtsa su a kashe su gaba daya mun gane wannan ko wa alhaqa malikun fil utubiyya imamu malik a cikin littafin al utubiyya ya hada الراهبات بالراهبين يتي ماتا يوطن دسكي بوتا معنا references تس وطن دسكي بوتا اتكين چوچنا بسود مزاج جزاء اتاسو اكشيسو وقال امام مالك يتي انهن احق بذلك اي ما ماتا سكفتن تنتا دا اكشي باما ويما زمب دن شيطان التنات على دسو بنتها بياني يا تاري معنا فستوكي اتكين الدين المسلنكي فستو اتكين حكومتي الدين المسلنكي سنك سبيوكي idan suna bauta a cikin cocina ne ko maza ko mata za a kashe su amma in ya zama ba a cikin coci suke ba can ya wari ya koma da wani yana bauta wannan ba za a kashe shi ba sai dai in yana da wani makaru na shawara ga ƴan uwan shi akan musulmi mun gane wannan ko wannan shine shari'ar musulunci wanda Shehu Usman ya rubuta mana dama abinda kafirai turawan mulkin mallaka suka gudata kenan lokacin da suka zo suka ci kasar nan da yaki sai suka kwashi waɗannan litafai suka je can sai suka boye su saboda kar mu dawo muna karanta abubuwan da Shehu ya koya mana na jihadi kuma shikenan kuma a dawo da wannan gwamnati ta musulunci da ba su so shi yasa duk yadda suka bi sai suka bi suka yi ta boyewa sai kuma malamai yan bid'a suka taimake su su ma sai suka boye ma'ana turawa sun boye malaman bid'a kuma sun boye shikenan gaba ɗaya ba a san a bayyana gaskiya kenan shine Allah ya tona asirin sa a wannan zamanin ake ta fito da litafan Shehu ana ta bugawa ake ta fitowa ana ta bugawa kana nan kana ta boyewa kana nan kana ta boyewa karkashin buzunka kada yaron ka ya gani ya zalalo ya zo ya nuna sai kaji an buga littafin a duniya yaya shikenan kai wata gyatsa sai ka harar da lomar da kake jiya saboda takaici kuntu sai Shehu yace wa kufaru sudan duk inda Shehu ya kai ya komo sai ya gama baki daya sai kuma sai dawo yaya kafirai waɗannan na baka fata yaya muke hukuncin su sai yake ka gairihim hukuncin su daya da wasu waɗanda yake ainihin ba waɗanda ke bakakan fata ba fi jami'il ahkami game da dukkanin hukunce-hukuncen da kaji mun karanto waɗannan hukunce-hukunce baki daya kaka ce sun shafi larabawa ne ko sun shafi turawa a'a duk inda kafiri yake to hukuncin su daya ne da kowaɗanne كما قال احمد باب في كتاب الكشف والبيان لاصناف مجلوب السودان كما يدى احمد بابا يفدي اتكن عينه للكتاب الكشف والبيان لاصناف مجلوب السودان وقال عبد الباقي في شرح المختصر عبد الباقي يفدي اتكن شرح ده ومختصر عند قول المصنف اولن ده شي مختصر يجي وجاز قتال روم وترك يا هلتا اياك روماوا ده تركاوا abinda yasa saboda an samu hadisi a haka da manzo Allah yace ku rabu da Romawa da Turkawa kamar yadda suka rabu da ku to shikenan sai wasu suka ce wannan ya nuna bai halatta a yake su ba shine da wannan malami yazo magana inda mai muktasar ya faɗa haka sai yace ai azina ma'ana an yi izini fa yusdaqu bi wujubihi akan haka shikenan zai gaskata cewa zai wajaba a yaki Romawa da Turkawa kenan tunda ya zama ya halatta ma'ana ya halatta idan maslaha ta nuna halacci sai aje a yake su in kuma al'amarin ya zama tilas ne ma sai aje a yake su wa fi nuskhatin amma a cikin wani bugu na muktasar sai yazo nu madadin badal rum ma'ana ya halatta a yaki nub wa turk nub sune bakakan fata mutanen habasha da kuma turkawa a kuma nuskar da yazo da rum rum sune turawa yuradu bihimul habasha anan ana nufin ainihin nub ana nufin turawa wa in kanatun nub ghairuhum fil asli ko da asalin wadanda ake nufi da nub to wasu ne daban bakaken fata ba wai Habasha ba wa iya sawabu sai ce amma anan su ne daidai ma'ana mutanen Habasha kama fi ha sai ka alama ha ay al-habbab kenan bisa na kaga mai muktasar ko mai sharhi muktasar yana magana sai ce kama fi ha kamar yadda yazo ha ay ma'ana kama fi sharhi al-habbab habbab din gashi nan malamin ya kawo tarihin shi yake cewa والحطاب هو محمد بن حسن الرعيني المغربي وتمن كثر مغربي شرح المختصر يا شرح مختصر وتوفي سنة 390 يا رسول هجرة النبي سنة شكرا تري ترى دقكو معناه يو يا في وجن شكرا تري ديار دلسواكينا وانظر نيل الإبهاج لأحمد بابا قال لي تاف نيل الإبهاج نا أحمد بابا وانا أحمد بابا ونبابا ما لميني نجد كم مالا من مغرب wanda yake yayi rubuce-rubuce da yawa cikin shafi na 237 to zai ce wa amma ta zaka ga kuma ta guda biyu yace fa huwa ramzul li sheikh muhammad ibrahim min khalil al-ma'ruf bi at-tata'i al-malik min shurah al-mukhtasar khalil tuwfiya sanata 42 wa 900 shi kuma ya rasu a shekara ta 442 wanzur nail al-ibhaj yace shi ma ka duba nail al-ibhaj din na ahmad baba shafi na 335 sai mu koma cikin matan yace kalat tata'i kuma yace waya kunul musannif sai zama mai mukhtasar qasada biha al-ishara ila hadithai yana nuni ne ga hadisan da annabi yace utrukul habasha ku rabu da mutanen kasar habasha haythu ma tarakukum gurgudan yadda suka rabu da ku utrukul turka ku rabu da turkawa kan ku yake su kama tarakukum kamar yadda ainihin suka rabu da ku laysa ma'mulan bihima ala zahirihima wadannan hadisai ya nuna ba za a aiki da su akan zahirin su bane an wujubi tarki akan cewa wajibi ne a rabu da ainihin wadannan mutane gaba dayan su wa hurmatul qital kuma hadisan ba suna nuni ne ga haramun ne a yake su ba wa innamal murad bin nahyi fihi irshadiyun abinda ake nufi da hani da annabi yace ku rabu da su to hani ne na shiryawa kawai in kun ga rabuwa da su shine fi alheri to ku rabu da su in kun ga kuma cewa ainihin ku kyale su shine fi sai ku ainihin kyale su in kun ga ku yake su shine fi sai ku yi yace faqat fala yunafa aljawaz wannan ba zai kora halaccin a yake su ba in maslaha ta kama falihaza nafa alaihi saboda haka ainihin wato malamai suka kawo nafsi akan cewa in an ga akwai maslaha a yake su sai a yake su in an ga babu maslaha sai a rabu da su to shine sai ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗancan hadisai wa inna qitala ghairihim fi zalika zamani kana aula ya kar wasu daga cikin kafirai a wancan zamani shine ya fi dacewa su ko sai a rabu da su tunda ba su taɓa musulmi ba aulam yasiha inda al-imam tilkal asa ko kuma waɗancan hadisan guda biyu ba su inganta bane gurin imamu malik dan haka malaman malikiya suka ce a ya halatta a yake su ko kuma in hadisan sun inganta a wurin imamu malik to ya zama inda maslaha a yake su a yake su in ba maslaha sai a rabu da su wa amma rumawa falam yarid an-nahyu an qitalihim babu wani hadisi da yazo wanda ke hani akan a yake su hatta yu'tana bil radd alayhi balle ai wa imamu malik raddi ma'ana imam malik yace ya halatta a yaki turawa ya halatta a yaki bakaken fata to babu wani hadisi da yazo yake kada a yaki turawa balle ha azu ane wa imam malik raddi wa hum min auladi rum bin ais sune rumawa ya'yan ai wato daga cikin ya'aye ne na rum dan ais bin ishaq dan ishaq bin ibrahim dan ibrahim ma'ana asalin rum din sunan wani da ne daga cikin ƴaƴayen tsatsan annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine ya haife su sutura sai shehu yace wa humul ladina tusammihim ahlu hadhihi albilad sune waɗanda mutanen wannan ƙasa suke kiran su ifranch turawa sune ake kira ifranch wa turk suko turk jilun wata kabila ce la kitaba lahum waɗanda Allah bai taba saukar musu da wani littafi ba wala yafhamu min kalamihi anna jawaz alqital maqsurun ala hadain as-sinfayn amma kar a fahimta daga maganar mai sharhi akan cewa ai abinda ake nufi da wannan magana shine kawai waɗannan mutane guda biyu ne za a yaka kama zanna sharhi kuma yadda yake shine sharhin muktasar ya zaci cewa su kadai ne waɗannan in ma ya halatta a yaka din sai a yake su da annahuma laysa mafhumu shartin dan wannan ba shine mafhumu shartin ba mafhum a cikin ilimin usulul fiqh kishiyar mantuq mantuk shine shari'ar musulunci ta ce kaza da kaza da kaza. Misali inda aka ce al-hurru bil hurri, idan bawa ya kashe idan da ya kashe da sai a kashe shi, to abinda mantuk ya fadi kenan, haka nassin Qur'ani ya fadi. To idan bawa ya kashe da fa, sai jumhurin malamai suka ce a'a, ba za a kashe da, ai ba za a kashe, idan da ya kashe bawa ba za a ainihin kama da a kashe saboda bawa ba. To wannan mafhumin aya kenan, tunda Allah ya ce ana kashe da in ya kashe da, to ana kashe da in ya kashe bawa kenan. Sai suka ce a karkashin wannan an fahimci cewa bai halatta ba kenan. Subhanallah. Sai ce wali annahu innama nassa ala hadainil fariqain li quwwatihima, ai abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan guda biyu, ko kuma abin da yasa mai muktasar ya faɗi waɗannan guda biyu, Turawa da Turkawa, akan cewa za a yake su dinnan, to saboda ainihin kasancewa suna da ƙarfi a wannan lokaci. Fa ghairihima yuqatilu aidan idza aba al-islam, don haka duk wanda ba bature ba, duk wanda ba turki ba, in yake musulunci shi ma za a ainihin yake shi. Ka zo afa'il kuffari min al-qibti, kama ainihin kibtawa waɗanda yake kafirai ne amma suna da rauni, wal habasha, da kuma habasha mutanen kasar Ethiopia kenan. Li annahum li safalatihim yumiluna lirida bidhilli, saboda su suna da cikin kaskanci, sukan karkata su yarda da ainihin wulakanci, wa sigar, da kuma zama a ƙasa, wal amni, kuma su yarda a zauna lafiya da su. Galibin alal muslimina minhum, galibin su sukan yarda musulmi su zauna da su, da mutanen habasha da sauran ainihin mutane waɗanda yake ainihin kiftawa masu rauni. Waɗannan saboda kasancewarsu mutane ne masu son zaman lafiya, shi yasa manzo Allah ya ce to kamar yadda suka rabu da ku, kuma ku rabu da su. Don aka ga akwai maslaha a yaƙe su fa, za a iya yaƙa su su ma duk da haka. Sai ya ce intaha. Wa qala al-kharshi wa shibrkhiti, da kharshi da shibrkhiti sun faɗi cewa ba'da iradihima hadha al-kalami, bayan sun kawo waɗancan maganganu na mai muktasar, sai suka ce wa bihadha yundafa'u qawlu sharihi, daga wanda wannan ne za a tunkuɗa maganar wanda ya sharhin muktasar. Mafhumuhu anna qitala ghairihim min al-qibti wal habasha, da yace to a yaki kibbawa da habasha la yaji, yace bai halatta ba wanda ya sharhin muktasar. Sai malam yace a in ka fahimci wannan bayani namu, sai mu ce maka wal mashhuru jawazuhu, shahararriyar magana a cikin malikiya din shine ya halatta a yaki waɗannan mutane. Intaha, bayani ya kare. Duk wannan shige da fice da shehu yake nuna mana, abinda yake son ya nuna mana abu ɗaya ne, saboda Shehu Usman ya zo ya yaƙi maguzawa waɗanda suke Hausawa, da kuma Fulani waɗanda suke ainihin maguzawa a wancan zamani. Da ya yaƙe su, sai malamai na ƙasa Hausa suka yi ta zuga sauran musulmi da ke kewaye, mutanen ƙasar Borno, daular Borno da makamantansu, suka yi ta cewa ga wani Bafulatani ya fito yana yaƙar musulmi, yana yaƙar ƴan uwan shi. Sai Shehu yake nuna cewa na farko idan mutum ya ridda, to ya zama kafiri, don haka jar fata ne ko baƙar fata ya halatta a yaƙe shi, Bahaushe ne ko Bafulatani ya halatta a yaƙe shi. To shi yasa ya kawo waɗannan maganganu, shin ana yaƙar baƙar fata ko kuwa? To waɗannan nassoshin suka yi ta ɗiba waɗanda ke cike da shubuhohi waɗancan malaman, don dai su ga sun gurgunta jihadin Shehu akan cewa ai Shehu ya zo yana yaƙar baƙar fata. Gashi kuma Annabi ya ce ka a yaƙi mutanen Habasha da sauransu waɗanda suke baƙaƙen fata, ma'ana suna son dishi. Haka shaidanin malamai suke, duk sanda aka shiryar da mutane sai su je su kwaso duk wata hayaniya da za su kwaso, sai zo sai su ce to ai ga kaza, ai ga kaza, ai ga kaza, dan me za a saba kaza, a saba kaza, tare da cewa wannan abun ko ya zama shi kanshi bai inganta ba, shi kenan maganar ta rushe kenan, ko kuma ya zama akan ya inganta din amma kuma an kafa hujja da shi a inda bai dace ba. To shine sai Shehu ya kwaso waɗannan nassoshin, sai nuna malamai sun nuna cewa waɗannan nassoshin to ga ma'anar su, ga ma'anar su, ga ma'anar su, ga ma'anar su. Ina fatan mun gane wannan da kyau. To Allah ya shiryar da mu. Sai Shehu ya ce al-faslul 20, fasli na 20, fi man yusta'anu bihi fil jihad, suwa ne ne za a nemi taimako a wurin su a wurin jihadi, ma'ana in an je, in za a tafi jihadi, dawa 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 za a tafi da su, ko ya halatta kafirai su taimaka wa musulmi ko kuwa? Sai Shehu ya ce fa aqulu wabillahi tawfiq, ina mai neman dacewa a wurin Allah, sai in ce qala ibnu juzayyin al-maliki, ya faɗi fil qawanin, a cikin qawanin al-fiqhiyya, ya ce wal aslu fihi al-ahrarul muslimun, asalin dai waɗanda ake zuwa yaki da su sune musulmi waɗanda suke ƴaƴa ba bayi ba albaliguna waɗanda suka balaga wayajuzu bil abdi ya halatta a tafi da bawa gurin yaki bi izini sayyidihi idan mai gidan shi ya bashi izini wal murahiqina al aqwiya da kuma yara waɗanda sun kusa balaga waɗanda suke da ƙarfi ya halatta a tafi da su wala yajuzu bil mushrikina amma bai halatta a nemi mushrikai su taimaka wa musulmi wajen ainihin yin jihadi ba khilafan lahuma ya'ni shafi'iyya wa aba hanifa sabanin shafi'i ya'ni shafi'i wa aba hanifa sabanin imam shafi'i da abu hanifa imam shafi'i da abu hanifa suka ce ya halatta kafirai mushrikai su taimaka wa waɗanda suke musulmi ne in za su tafi jihadi amma malikiya suka ce bai halatta ba qala ibn habib al-maliki yace hadha fi safi wadh-dhahmi wadh-dhahfi amma fa wannan a wurin daidaita sahu kenan da kuma in an shiga rantsin jihadi shine bai halatta a nemi mushriki ya taimaki musulmi ba amma fil hadami amma in an zo za a rusa wata katanga ta kafirai ko kuma za a haka wani rami wanda ake son kafirai su fada fala ba'sa in wani mushriki ya zo yace zai taimake mu sai mu ce to ba ne sai ya shigo cikin waɗanda za su yi aiki wa qala sai shi ibn habib yace la ba'sa an yaquma biman salamahu ala man harabahu babu laifi musulmi ya ainihin wato ya samu wani wanda yake kafiri ne yayi sulhu da shi ya zauna lafiya ya mika kanshi gare shi to ya taimake shi ala man harabahu akan wanda yake ya kashi an gane ko ma'ana wannan kafiri ne sai ya da kuyi sulhu ku zauna lafiya sai ka fito zaka yaki wani kafiri sai wannan kafiri sai ya ce zai taimake ka akan ainihin ka yaki wancan da yake fada da kai to ibnu habib yace babu laifi akan haka wa qala fil mukhtasar a cikin mukhtasar shehu khalil yace wa hurrima nablun an haramta amfani da kidiya summa wadda aka sa mata dafi kidiyar da aka sa mata dafi an hana yin amfani da ita wasti'anatun bi mushrikin an kuma hana a samu mushriki ya taimaka wa musulmi a wajen yin jihadi illa li khidma sai dai domin khidma don haka rami ko kuma rushe wata katanga ta ainihin mushrikai to mai muktasar yace ya halatta ma'ana in za a tafi jihadi bai halatta a dauki makamai waɗanda suke da guba a jiki ana zuwa ana harbi da su ba a sai a dauki waɗanda babu guba a jikin su in bukata ta kama kuma to shikenan sai a samu waɗanda suke ainihin mushrikai ne sai su taimaka wa musulmi wajen haka wani rami ko kuma tunkuɗa wata katanga ta kafirai ko kuma harba wani ainihin makami amma su shiga rantsin yaki ana tsara da suka wannan aka ce wannan bai halatta ba mun gane wannan ko za mu kwana anan insha Allah ta'ala sallu ala nabi Allah ya fahimta mana kurakuranmu waɗanda ba su fahimci addini ba Allah ya fahimtar da su waɗanda ba su shiryu ba muna roƙon Allah ya shiryar da mu baki ɗaya Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna addu'a ga malam Hudu muna roƙon Allah ya gafarta mishi malam Ahmadu Gelle su ma duk mune musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya haɗa الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين 19 ga watan Safar hijrar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda daidai da 17 ga watan July 1995 kamar yadda muka yi bayani cewa za mu ainihin ci gaba da karatu wannan littafi na Shehu Usmanu daga wannan rana har zuwa gobe jibi insha Allah to shine za mu ainihin tabbatar da wannan alƙawari da izinin Ubangiji معنى أن اللجاس بيان وجوب الهجرة على العباد نا شيه عثمان تومن قوانا اتكين فصل نا عشرين عند شيه يمغنى أكان سوى نيني دا سوى يحلتا ستيما كاو مسلمي وجنين جهاد كافرين توباين شيه يا كاو منا مغنغنو دنغني دا تشيوا وطن دا دي شريع مسلم كي بقاتا da taimaka wajen yin jihadi sune musulmai baligai, bawa ma ya halatta ya taimaka, amma idan mai gidan shi ya ba da izini, haka yara matasa waɗanda suka kusa balaga in suna da ƙarfi. Amma Imamu Malik ya ce bai halatta mushriki ya taimaka wajen ainihin a yaƙi kafirai ba, sai dai Imamu Shafi'i da Imamu Abu Hanifa sun ba da fatawa akan haka. To sai Ibn Habib al-Maliki ya ce a dangane da shiga rintsin yaƙi ne aka hana waɗanda suke mushrikai su taimaka wa musulmi, amma in ana son za a rusa wata katanga ta kafirai ko za a haka wani abu, to wannan babu laifi akan haka. Sai malam ya ce wa qala fil mukhtasar, shehu ya ce an faɗi a cikin mukhtasar, ma'ana shehu Khalil ya faɗi cewa wa hurrima nablun, haramun ne a yi amfani da kibiya wadda take summa, an sa mata dafi a jiki, an sa mata sammu a jikinta, ma'ana kibiyar da ya zama akwai dafi a jiki, to wannan ba a amfani da ita a wajen jihadi. Wa sta'anatun bi mushrikin, kuma ya ce an hana mushriki a nemi taimako a wurin mushriki illa li khidma, sai dai don yin wata hidima a wurin jihadi, ko ya zama zai rinka taimakawa wajen dahuwar abinci, ko kuma ɗauki mara waɗanda aka buge ko marasa lafiya yana jiyarsu. Qala al-kharshi inda qawli al-musannif wa isti'anatun bi mushrikin illa li khidma, kharshi wanda ya sharhi mukhtasar da yazo wannan wuri da mai mukhtasar yace an hana mushriki ya taimaka wajen ainihin yin jihadi, sai yace ya'ni annahu yahrimu alaina an nasta'ina bi kafirin, wato haramun ne akan mu musulmi mu nemi kafiri ya taimake mu fil jihadi, wajen yin jihadi, illa an yakuna khadiman lana, sai dai in ya zama mai yin hidima ne gare mu, fi kufarin wajen haka ramuka, au hadamin ko kuma wajen abin da ya shafi rushe wata katanga ta kafirai, au rami manjanik ko kuma jifa da gwaba ko kuma jefa wani ainihin bomb ko makamantan haka, shine almanjanik, abin da ya shafi bomb, gurnet da makamantansu, jefawa a iya sawa kafirai in sun ce za su taimake mu ko kuma mu nemi su taimaka mana, to za su yi wannan aikin, wama ashbah zalika, da abubuwan da suke kama da wannan. Wasinu li talabi, yace wannan sin da tazo cewa wasti'anatun din, wannan sin din ta talab ce, ta nema ce, ma'ana ba a neman su taimaka. Wal mamnu, to abinda aka hana kenan ya zama talabu i'anatuhum, a nemi talabu i'anatihim, a nemi su taimaka. Wa ina idin, to tunda neman aka hana, faman kharaja min tilqa'i nafsihi, wanda ya fito da kanshi yace zai taimaka daga cikin kafirai, fala tahrumu alaina mu'awanatuhu, da ya zama haramun ba mu karɓi taimakon shi. Wa huwa Sima'u Yahya, haka Yahya ya jiyo daga manya-manyan malamai na Malikiya su Imamu Malik, Allah ya ƙara musu rahma da yarda, ma'ana neman a taimaka aka hana, amma in ya taho da kanshi yace zai taimaka fa, to a ƙarƙashin haka in dai sinin da ta ɗin sanan ta falab ce, to neman aka hana, in ya kawo gudunmawa da kanshi fa sai a karɓa. Khilafan li asbagha, saɓanin abin da shi Asbagh ya ce, shi kuma ya jiyo ainihin daga wurin malaman shi, daga wurin Malik. Wal muradu bil mushrik, abin da ake nufi da mushriki, al kafir, ma'ana kafiri ko wanda yake ainihin Kirista ko ba Yahudi ko makamantan haka. Wa qala shibrikhiti, shibrikhiti shi ma ya faɗi inda qawli al musannif, inda mai mukhtasar ya ce wasti'anatun bi mushrikin, an hana a nemi mushriki da ya taimaka wajen jihadi, sai ya ce asinu litta'kid, wannan sin ɗin ta ta'kidi ce, ta ƙarfafa magana ce, ba wai ta ainihin wato neman taimako ɗin ba ce, ba ta talab ba ce, ma'ana an yi saɓani kenan. Idan sin da ta ɗin ya zama litalab ne, to bai halatta a nemi su taimaka ba, amma sun kawo gudunmawa da kansu za a karɓa. In ya zama sin da ta na ta'kid ne, to za a iya neman su ainihin kawo taimako kenan. Sai ya ce fa yahrumu alaina qabula i'anatihim, akan haka haramun ne akan mu nemi ko kuma mu karɓi taimakon su ma da suka kawo kenan. An gane ko? In ya zama ainihin asin da ta ɗin na ta'kid ne, to karɓan taimakon ma ashe ainihin bai halatta ba kenan. In kuwa sin ɗin da ta ya zama na falab ne, to neman aka hana, in ko sun kawo gudunmawa ba tare da an nema ba za a karɓa kenan. Saɓani ne malamai suka yi. Wa hadha ma inda Asbagh, yace wannan shine abin da ainihin Asbagh ya ruwaito daga malaman Malikiya, ma'ana an samu maganganu biyu a Malikiya. Wasu suka ce in an nema to an yi laifi, amma in su suka kawo gudunmawar za a karɓa, wasu suka ce ko a nema ko su kawo duka ba za a karɓa ba. Wasu zaharahu fil hashiya, kuma shi mai sharhin ya nuna ainihin ƙarfin wannan magana da ya zo yin nashi ainihin sharhi ɗin shi Shibri Khiti. Ma'ana shi Shibri Khiti ya ce wannan magana da Asbagu ya ruwaito ita tafi ƙarfi cewa da neman taimako ɗin a wurin kafirai haramun ne, da kuma in sun kawo gudunmawar da kansu ba a tambaye su ba haramun ne a karɓa. Ya ce to wannan magana ita ce shi malam mai sharhi ya nuna cewa ta fi ƙarfi a wurin shi. Sai dai kuma ya ce wa huwa mukhalifun li zahiri ma fi sima'u yahaya, ma fi sima'u yahaya. Sai dai kuma wannan ya saba wa abin da yake a zahirin ainihin abin da shi kuma yahaya ya jiyo. Shi yahaya ya nuna cewa a'a, in an nemi taimako ne to shi ne aka hana, amma in su suka kawo gudunmawa to babu laifi. Min amnal mamnu, na cewa ainihin abin da aka hana talabu i'anatihim, neman gudunmawa daga gare su. Wa amma man kharaja min tilqa'a nafsihi, amma wanda ya fito da kanshi fala taharumu alaina mu'awanatuhu, to ba haramu bane mu karba ainihin gudunmawar da ya kawo. Wannan shine abin da yahaya ya ruwaito, wancan kuma shine abin da Asbagu ya ruwaito. Wa alaihi, akan wannan ainihin fassara ta yahaya, fasinu li talab, wannan sin din ta talab ce ta nema, ce neman aka hana. Wa huwa alladhi qarrara bihi az-Zurqani kalam al-musannif wa zahara ibn Rushd tarjihahu, shine abin da Zurqani ya tabbatar da yazo sharhi mukhtasar. Haka kuma shine abin da Ibn Rushd ya nuna cewa ya fi ƙarfi. Ma'ana wannan as-sinu din da ta'u din lit-talab ne, abin da malama yake son ya nuna mana ƙarshe, abin da mafi yawancin malaman malikiya suka tafi akai shine an hana a nemi mushriki da ya taimaka, amma idan ya kawo gudunmawa da kanshi to za a iya karɓan wannan gudunmawa. Qala fi sharh, da abin da ainihin Hawwa yau aka faɗi a cikin wannan sharhi na muftasar, yace fa baqa'u sini ala babiha huwa al-mutabiq lima fi as-sima' alladhi yufidu kalam ibn Rushd tarjihahu, yace tabbatar da wannan sin akan yadda take cewa lis-talab ce. An gane ko a tabbatar da wannan sin a ce sin din ta talab ce ba ta ta'kid bane, shine daidai da abin da Yahaya ya jiyo, wanda yake fa'idantar da maganar da Ibn Rushd ya karfafa a kai. Maganar da Ibn Rushd ya karfafa ita ce cewa haramun ne a nemi su taimaka, amma ya halatta in sun kawo gudunmawa a karɓa. Sai ya ce to tabbatar da sinin ɗin akan cewa litsalabi ce tana tabbatar da wannan magana, kuma tana daidai da maganar da Yahaya ibn Yahaya ya ruwaito daga Malik. Wa ma fi sima'a yadullu ala ghazwi Safwan bin Umayya ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama Hunainan wa Ta'if, abinda Yahaya ya jiyo ɗin nan inda za a samo hujjar shi shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yaki Hunainu da Ta'if. Safwan ibn Umayya kuma kafiri ne ya zo ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi ya karɓi wannan gudunmawa tare da cewa ba annabi ne ya gayyace shi ba, amma da ya zo sai annabi ya karɓi gudunmawar. Wannan magana ya nuna ya yi daidai da abinda Yahaya ya ruwaito daga Maliku kenan. An gane wannan ko? Wa mali Asbagh, shi ko abinda Asbagh ya ruwaito cewa koda kafirin ne ya kawo kanshi da kanshi ba neman shi aka yi ba za a karɓa ba, ya dullu lahu khabaru Muslim, hadisin da Imam Muslim ya ruwaito shi zai karfafa haka, cewa kharaja alaihi salamu kibala Badr, manzon Allah ya fito zai tafi yaki sai da ya kawo daidai Badar. Ma'ana manzon Allah ya fito yaki wajen Badar, falamma kana bi harratil wabra, lokacin da ya zo harratil wabra, adrakahu rajulun qad kana yudriku minhu, sai wani mutum ainihin wato wanda ake ganin ake tsammanin akwai jar'a, akwai jarumta da ainihin ƙarfi tare da shi, sai zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa najida, kuma ana ganin wannan mutum zai yi dauriya. Fa fariha ashabuhu alaihi salamu, da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga wannan mutum hina ra'auhu, lokacin da suka gani sai suka yi farin ciki. Falamma adrakahu qala alaihi salam, lokacin da ya rinci annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lima ji'ita, me ya kawo ka, me ya sa ka zo? Kala sai ya ce ji'itu li anfa'aka, na zo ne don in amfanar da kai, au usiba ma'aka, ko kuma in je nema in yi jihadi tare da kai. Abinda ake so a nuna mana wannan manzo Allah ya fito jihadi zai tafi Badar, ya taho sai wani kafiri ya taho, wannan kafiri kakkarfa ne ana ganin shi da jarumta da dauriya, sai baki ɗayan sahabbai sai suka yi ta farin ciki saboda irin yadda so ga wannan kafiri. Sai manzo Allah ya tare shi ya ce me yazo da kai nan? Sai ya ce na zo ne don amfanar da kai, ko kuma in taimake ka wajen yin jihadi. Fa qala alaihi salam, sai manzo Allah ya ce tu'minu billahi wa rasulihi, to za ka imani da Allah da manzon Allah? Kala la, ya ce a'a. ma'ana ba zai musulunta ba zai taimaka ba. Qala sai manzo Allah yake farje to ka koma, falan astaina bi mushrikin, ba zan nemi mushriki ya taimaka mini ba. Thumma adrakahu bi shajari, a cikin sahihi Muslim yadda yazo bi shajara, sannan manzo Allah yayi gaba sai da aka ji ainihin can wurin wata bishiya, sai kuma wannan ainihin mushriki sai yazo sai ya sake riska Annabi sallallahu alaihi wasallama. Fa qala lahu kama qala lahu awwala marra, sai manzo Allah ya sake gaya mai irin yadda ya gaya mai karan farko. Faraja sai ya koma. Thumma qala lahu fi salisa, a karo na uku sai manzo Allah ya sake ce mishi tu'minu billahi, ma'ana har sau uku yana zuwa yana dawowa, za ka yi imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah? Qala na'am, sai yace eh. Qala lahu, sai manzo Allah yace intalik, to shikenan mu tafi, tunda ka ainihin wato yadda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Inta ha waɗannan bayanai sun kare, abinda shehu yake son ya nuna mana dukkan waɗannan bangarori guda biyu da riwayar Yahya ibn Yahya da riwayar Asbahu, kowace an samu hadisi da ya karfafe ta. Wannan riwaya ta ce idan mushriki ya kawo kanshi yace zai taimaka, za a karbi taimakon shi, amma in a neme shi ne to ba za a ainihin neme shi ba. Wannan kuwa riwaya ta ce ko da ya kawo kanshi ne ba za a karba ba. Kowace ɗayan biyar riwayoyin akwai hadisai da suka ainihin tabbatar da shi. To bayan shehu ya gama kawo mana sai ya ce wa muqtabal istidlal bi ghazwi safwan bin umayya ma'ahu alayhi salatu wa salam hunainan wa ta'if anna ghazwahu ma'ahu fihima kana qabla islamihi, iyakar abinda za a kafa hujja da shi dangane da cewa Safwan dan Umayya ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam akan yakin Hunain da Ta'if, wannan yaki da shi ainihin yazo ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama lalle ya faru ne kafin shi Safwan ya musulunta. To tambayar shi ne wa hal sukutuhu fi i'anatihim bi manzilati iznihi aw fi i'anatihim amla, yace shuru da za a yi akan in sun kawo gudunmawa, shin kamar an bashi izini ne wajen taimakawa da aka ainihin samu daga gare su ko kuwa a'a? Abin da yake son ya nuna mana shine wannan kafiri da ya taho manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kale shi aka je aka yi yaki, to shin wannan shurudin ya nuna manzon Allah ya bada izini ne ko kuwa wata maslaha manzon Allah ya kalla cewa in an kori wannan za a ƙara nisan tashi daga musulunci, bar a barshi a je a yi yakin mai yiwa daga baya ya zo ya musulunta? Kaji inda aka kawo wata illa dangane da waccan kafa hujja da waccan hadisi. Yace wa huwa zahiru waqi'atu Safwan al-mutaqaddama, yace wannan shine zahirin abin da ya faru ga wannan matsala ta Safwan wadda ta gabata. To akan haka yana son ya nuna mana kenan wacce matsala ta Safwan dan Umayya ko da yake cewa ainihin wato ya taho ya mara wa Annabi sallallahu alaihi wasallama baya sun je sun yi jihadi wa kafirai, manzon Allah ya shiru ya kace to a zahiri manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shiru da yayi ba wai ya bashi izini bane, maslaha ce ya kalla kawai sai ya kyale shi. To akan haka duk sanda kafiri ya zo kenan yace zai taimaka, sai mun tabi imanin shi, in mun ji imanin shi mai kyau ne to sai ya taimake mu, in bai da imani ba mumini bane, ma'ana tsantsar kafiri ne shikenan, amma mun tabe shi dangane da imani mun ji mumini ne shikenan, amma in ya nuna yana nan akan kafircin shi amma zai taimake mu, to ba za mu ainihin yi wannan ainihin wato karban taimako ba. Za a dauki zahirin hadisin da Imam Muslim ya rawaito kenan dangane da wannan na karshe, an gane kan shi shehu yake son ya nuna mana shi ita ce magana mafi inganci, ma'ana bai halatta kafiri ya taimakawa musulmi wajen su je su yaki kafirai dan uwan shi ba. A takaitan magana kenan. To sai yace walau abbara al-musannif bi kitabiyyin badal mushrik lakana aula, da a ce ne muktasar yayi amfani da kalmar kitabiyyun, an gane cewa Kirista ko da Yahudi madadin kalmar mushriki to da shi yafi, li annahu huwa alladhi fihi al-khilaf bayna Malik wa Abi Hanifa, domin a dangane da Kirista ko da Yahudi nan ne aka samu sabani tsakanin Malik da Abu Hanifa. Wa ammal mushriku ghayr al-kitabi, amma mushrikin da yake ba kitabi ba, fala yusta'anu bihi bittifaqihim, wannan ba za a nemi ainihin ya taimaka ba, dukkan su sun hadu akan haka, ma'ana in Kirista ne ko ba Yahudi shine akai wancan sabani, amma mushriki tsantsa wanda yake ba maguje ko wanda yake ainihin ba majushe ko wanda da yake wani addini wanda kawai ya samu iyaye da kakanni akai, babu dalili daga Allah da manzon Allah, dukkanin malamai Abu Hanifa da Malik sun hadu akan cewa ko ya kawo gudunma ba za a karba ba. Intaha, bayanin ya kare. Wa qala Abdul Baqi, sannan Abdul Baqi shi ma ɗaya ne daga cikin malamai da suke sharhin Mukhtasar, yace ajaba ba'd al-ashab, wasu daga cikin malaman mazhaba sun amsa da sun bada amsa da annan nahaya kana fi waqtin khas, cewa wancan hannun da aka yi na cewa an hana a kafiri ya taimaka wa muminai, to wani lokaci ne ke bantacce. Wa huwa Badar, shine ainihin wato a zamanin Badar, bi dalili ghazwi Safwan ma'ahu fi Hunain wa Ta'if, saboda an samu Safwan ya taimaka annabi wajen yakin Ta'if da Hunain. Amma sauran wurare fa sai suke son su nuna cewa ai wannan ya halatta. Wannan sabani duk da aka yi shine ya halatta kafiri ya zo ya taimaka wa musulmi su ainihin yaƙi kafirai ƴan uwanshi ko bai halatta ba. To abin da yasa shehu yana kawo maganganu ne na ilimi, ya ce wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, shi yasa za ka ji maganganu daban-daban mabambanta, kuma suna zahiri a zahiri suna karo da junansu. Wannan ya ce ya halatta, wannan ya ce bai halatta ba, wannan ya ce a'a in mu muka nema bai halatta ba, in shi ya kawo gudunmawa ya halatta, wannan ya ce a'a ko mu mu nema ko shi ya kawo gudunmawa bai halatta ba. A takaice sahihiyar magana dangane da waɗannan maganganu shine bai halatta kafiri ya kawo mana gudunmawa mu karɓa ba, bai halatta kuma mu je mu neme shi da ya zo ainihin ya taya mu akan mu yaƙi wasu waɗanda suke kafirai ba ne. Wannan ita ce sahihiyar magana, don kowane makirci zai iya biyo bayan ƙarƙashin wannan gudunmawa tashi zai iya kawowa, ko kuma mata iya yiwa ƴan uwanshi ne kafirai suka haɗa baki suka ce ya taho ya zo ya ce zai kawo gudunmawa, a karɓi gudunmawar shi daga baya kuma wani makirci ya biyo baya. Saboda haka ba daidai ba ne a ɗauki kafirai a ce za su ainihin taimaka wa musulmi wajen ainihin yin jihadi. Jihadi ma kenan na tayar da ainihin kalmar Allah, balle kuma wani yaƙi na ƙabilanci ko kuma wani yaƙi na ji da kai da makamantan haka. Mun gane wannan ko? Shi yasa mu kan muna masu furci da kuma bayyana cewa ƙasar Saudi Arabia da makamantanta a zamanin yaƙin Gulf sun tafka mummuna kuma babban kuskure wajen da suka gayyato Amerikawa kafirai fasikai fajirai suka zo suka taimake su don su ainihin yaƙi ƙasar Iraki. Wannan kuskure ne, ko da a ce ƙasar Iraki kafirai ne, to kuskure ne a ce ainihin Saudi Arabia ta ɗibo kafirai su taimake ta yaƙe ta, balle ƙasar Iraki musulmai ne. Mun gane wannan ko? Don haka wannan abu ainihin kuskure ne, kuma su kansu ministocin ƙasar Saudi Arabia tun a wannan lokaci sai da suka fito baki ɗaya suka ce sun yi nadama, kuma sun yi Allah wadarai da wannan abu da su kansu suka zartar da shawara a kai, don su kansu abin ya zo ya dame su. To amma kuma dama duk al'amarin mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarin mumini yana daban mamaki. In masifa ta same shi yayi hakuri ƙarshe sai ta zama alheri, in alheri ya same shi ya gode wa Allah sai zama alheri. Wannan abu da muka ga gashi ya zama ba daidai ba, sai kuma ƙarshe yanzu sai zama alheri. Don galibin waɗannan da suka zo sojojin nan suka yi wannan yaƙi, da yawa daga cikinsu sun musulunta. Yanzu an rasa yadda za a yi sun riƙe wuyan ƙasar Amerika, kuma suna ta yawon wa'azi lungu-lungu, hotel-hotel, kwalaro-kwalaro, suna dawo da kuma waɗanda suke ainihin kafirai ne suna dawo da su cikin musulunci. Sun watsu ƙasashen duniya, ƙasashen Philippines da sauransu, suna ta da'awa musulunci, kuma kaga kuma abin muna sa ran ya zama alheri gare mu kenan. Mun gane wannan ko? Al-faslul hadi wal 20, fasli na 21 في حكم ضرب الطبول في الجهاد ارهابا للكفار. حكمتين بغا كوجن جهادي دون صوره كافري ابغا غنغا دون اينهم افرجه كافري كو كما اتما اينهم مؤمني كو كما انونا cewa mu'mine sun sauka gari kaza ko kuma za su sauka ainihin za su shiga gari kaza. Menene hukuncin buga ganga din wajen wannan? Mun gane wannan ko? Fa qulu billahi at-tawfiq, yace ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce inna barba subuli fil jihadi jaizun, ya halatta a buga ganga a wajen ainihin jihadi. In urida bihi irhabal kuffar, idan ana bugawa ne da nufin a firgitar da kafirai. Wata tsuyatul muslimin, a kuma ainihin wata tsuyatul muslimin, a kuma a karfafi jikin ainihin musulmi. Wa qala ibnul arabi fil ahkam, Abubakar ibnul arabi ya faɗi cikin ahkamul qur'an ya ce wattubulu ala kismai, ganga dai za ta kashi biyu. Tubulul harbi, na farko akwai gangawa da ake buga ta a wurin yaƙi, la haraja bihi, wannan babu laifi. Bi annahu yuqimun nufusa, dan wannan tana ainihin tsuma zukatan mazaje ne. Wa yarhabul aduwa, kuma tana ainihin wato firgita makiya. Na biyu kuma wa tublun nikah, akwai gangawa da ainihin ake bugawa a lokacin aure. Kadduffi, kamar dundufa. Yajuzu in kana bima yuhsinu min al-kalami, idan maganganun da ake yi ake rera waƙar kyawawan maganganu ne, babu shirka babu bid'a a cikinsu, ya halatta. Wasalima minar rafasi, kuma waɗannan maganganu sun kubuta daga batsa da makamantansu, wankishafun nisa'i lirrijal, da kuma buɗewar da mata za su rinka yi, suna ainihin wato suna buɗe jikinsu ana gani, mazaje suna gani. In gangar da za a buga a wurin aure ta kubuta daga wannan, malam ya ce ya halatta. Intaha, bayanin da ya ɗauko cikin ahkamul Qur'an ya ƙare. To, ko wannan zai zama hujja ga yanzu waɗanda ainihin wato za a biki mata su ɗauko makaɗi yana kiɗa suna gwasu a gaban shi? Kada zai zama hujja ba. Shi kanshi wannan karatun yana nuna rashin halaccin irin wannan da ake a yanzu. Don maroƙi zai zo ko mawaƙi zai zo yana kiɗa mata suna gwasu a gaban shi, wani katu ya nemi su liƙi, sa'annan kuma ga ainihin maganganu na banza waɗanda shi mawaƙin yana faɗi, maroƙi yana faɗi, ita kuma tana guda da duk waɗannan al'amuran baki ɗaya ba su halatta ba. Mun gane wannan ko? To, amma inda za a samu abubuwan sun kubuta daga haka fa, ba ka ce ba laifi ba, a ce sunna ba, aka ce ba laifi. Duk abin da aka ce babu laifi ana tagawa ƙarshen ta zai zama da laifi ke. Shi yasa duk wani shashanci irin wannan ka rabu da shi don addinin ka ya kubuta. In kuwa ba haka ba, to addinin ka zai zama da damiji ƙarshe. Shi ne ya je shi da kanshi yana kaɗawa ba? Allah ya kiyaye. Wa fi ziya'il khulafa'i, yace a cikin littafin ziya'ul khulafa, wa idza kharaju, idan sojojin musulmi suka fita, falyadribu bi-tubli, to sai su ainihin buga ganga, fa innahu yuqimu an-nufus, don wannan ganga tana ainihin tsuma zukatan mazaje, wa yarhabu al-aduwa, kuma tana firgitar da makiya, da zaran makiya sun jiyo karar wannan ganga ta musulmi gaban su zai fadi. Qultu, shehu ya ce, wa yanbaghi an yura'iya fi darbihi ghardin shar'iyyin, ya kamata dai wajen buga wannan ganga a kula da manufa ta shari'ar musulunci, kar dai a manta da manufar shari'ar musulunci, ka iradatul ijtima', kamar in an zo buga gangar to a san ana bugawa ne dan sojoji su taru, wa ilami khurujil jayish, da kuma nuna ainihin cewa dakaran yaki sun fito, wa nuzulihi, ko kuma dakaran yaki za su sauka a wuri kaza, wa qudumihi, ko kuma za su ainihin isa kasa kaza, wana wuzalika, da makamantan haka. Waɗannan su ne manufofin da zai sa a halatta buga ganga a lokacin yin jihadi. Domin kuwa kullu ma laysa bi sunna, duk abin da yake ba sunna bane halal ne kawai, ya tasiru alaihi ma tad'u ilayhi ad-darura, to sai a takaito akan iya inda bukata za ta ja ayi kawai, kama duriba tubulu, kamar yadda akan buga ganga li qudumi, kamar yadda aka buga ganga a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama a liqudumi ayri dihiya, saboda isowar ainihin ayarin dihiyatul kalbi, dan kasuwa ne a zamanin yunwa a Madina ya je ya taho da abinci, to al'adar mutanen Madina da zara an shigo da abinci Madina sai a hau buga ganga. To yace a gashi an buga wannan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, larura ce ta kawo haka, ana bugawa ne dan mutane su san abinci ya shigo gari, al'ada su kenan, kuma Annabi bai hana ba. To akan haka ashe in an buga ganga don mutane su san cewa yanzu sojoji za su fita, ko kuma sojoji sun dawo, ko kuma kafirai su ainihin firgita, babu laifi, saboda maslahar da ta sa aka yi wancan ita za ta sa a yi wannan. Mun fahimci wannan ko? Wa fi tafsirin Jalaluddin al-Muhalla, a cikin tafsirin Jalaluddin al-Muhalli ya ce, al-Muhalli ne wannan, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه ان لي اكثرتين خطبه على الجمعه فقدمت عير كعير فقدمت عير في وانا اير يسو وضرب لقدومه الطبل sai aka buga ganga saboda iso wannan ayari alal ada kamar yadda aka saba na al ada fakharaja la hannasu sai mutane suka fito min al masjid daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ghayra 12 rajulan banda mutum 12 ne kawai su ne suka ainihin tsaya ana cikin khutba annabi yana cikin khutba tsaye sai wannan ayar ya shigo yana shigowa aka buga ganga sai mutane suka tarwatse mutum 12 ne suka zauna daga ciki aka ce akwai Abubakar da Umar da kuma shi Jabir mai bada ainihin wannan hadisi fanazala sai wannan aya ta sauka cewa wa idza ra'aw tijaratan idan mutane suka gano harkar kasuwanci aw lahawan ko kuma wasa in faddu ilaiha sai su tarwatse sai su tafi wannan kasuwanci ai at-tijara sai su tarwatse sai su tafi wannan kasuwanci li'annaha matlubuhum domin shine abin da suka tafi nema dunan lahawi ba wai lahawi din ba da yazo a cikin ayar da lahawu da kuma tijara to wannan da yake in faddu ilaiha sai su ainihin tarwatse sai su tafi ai ila tijara ko kuma ilaiha ma'an da tijara din da lahaw din to amma da su ake nufi to zai zama ilaihima don haka ɗayan daga cikin su ake nufi to anan abdamiru la yaudu ila aqrab lisim sai kuma abdamiru yaudu ila at-tijara sai mutane sai tarwa sai tafurun wannan ainihin kasuwanci din ta bayanin da aka dauko cikin tafsirin dalalai ne a kare kultu sai shehu yace undur kaifa sama darba tubli lahwan ka kalli yadda Allah ya kira ya buga ganga cewa wasa ne ma annahu duriba li dharbin shar'iyyin tare da cewa an buga wannan ganga ne fa da wata manufa ta shari'a amma duk da haka Allah ya kira ta wasa li kaunihi laysa min al-haqq saboda buga ganga baya daga cikin ayyuka waɗanda suka cancanta suka dace a yi su fi zatihi a cikin asalin shi kanshi asalin buga ganga ai ba abu ne wanda yake addini ya yarda da shi ba amma tunda larura ta kawo har aka buga duk da haka sunan bai canza ba yana nan a matsayin shi na wasa yake wa kaifa lima yaf'aluhu al-juhal min dard alati al-lahw wa al-ghina to ina kuma za a hada wannan da abin da wasu jahilai suke yi na ainihin buga kayayyakin wasa da kuma wake-wake ma'ana suna bugawa kayayyakin wasa ne don holewa ko kuma suna bugawa ne da sunan addini kamar yadda yake Shehu Usmanu da kanshi a cikin wancan littafin nashi Nurul Albab sai magana dangane da ainihin buga manjeri yace buga manjeri ana buga manjeri ana karanta alqur'ani yace wannan kafirci ne yace duk wanda yake yin haka yace dukkan hukuncen musulunci ba su gudana akan shi haka Shehu ya faɗi cikin Nurul Albab mun gane wannan ko shi yasa kullum muke cewa a daure a daina tsoratar da ku game da littafin Shehu Usmanu Dan Fodio kowa yana cewa yana son Shehu Usmanu Dan Fodio a kasan nan to in dai da gaskiya ake son Shehu Usmanu sai a dawo ana karanta irin waɗannan littafin nashi ana ganin menene ya rubuta menene yake menene aqida shi menene yake akai menene duk al'amura amma baki daya ana cewa ana son Shehu Usmanu Dan Fodio da baka aqidar da Shehu Usmanu yake akai na san Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutan gidan shi da sahabban shi da bin sunnar shi ana fada da wannan aqidar akaikaice a baka kuma ana cewa mu fodiya ne babu yaudara a cikin wannan al'amari jama'a ma'ana an dau sunan Dan Fodio ya zama suna ne wanda za a yi kasuwanci da shi sai ka taho sai kaga a'a ba hajar Dan Fodio ce aka kasa ana siyarwa ba amma tutar da aka daga ta Dan Fodio ce sunan da aka kira nashi ne amma aqidar da ibada fa to wannan ba abin da ya hada su da Dan Fodio kun ga akwai ha'inci da cuta a cikin wannan Allah ya kiyaye to shine sai Shehu yace wa hadha mimma la yaktalifu fihi ithnani annahu min al-batil wannan buga ganga ko kide-kide dan wasanni da wakoki mutum biyu ba za su sabani ba a cikin musulunci cewa aikin banza ne fanna ne wannan walaysa min al-haqqi bai daga cikin abubuwan da suka cancanta a yi su wa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal bayan gaskiya ko ba abin da zai rage sai bata wa fil madkhal a cikin littafin madkhal qala ibn al-qasim yace sa'altu malikan anil ghina na tambayi imam maliku game da waka fa qala sai imam malik yace qala allah ta'ala ai allah madaukakin sarki yace fama ba ba'da al-haqqi illa ad-dalal babu abin da ya rage bayan an bar gaskiya sai bata afa haqqun huwa shin kida da waka din nan gaskiya ne ko kuwa ba gaskiya bane ko to kuma Allah ya ce bayan gaskiya sai ne sai bata ashe kida bata ne mun gane wannan ko wa fil mi'yar a cikin littafin al-mi'yar na wan sharifi yace wa ma yanhahu al-wali fi ra'iyatihi alatul lahaw yana daga cikin abubuwan da gwamna ko shugaban kasa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko mai anguwa zai hana shine kayayyakin wasa duk sanda aka kawo kayayyakin wasa suna shagaltar da mutane suna shagaltar da yara ko mata daga abin da ya kamata su yi to sai ainihin sarki sai ya hana waɗannan abubuwa ko shugaba ko mai anguwa ko makamantan haka anan ne wancan karatun namu muka yi tambayi akan cewa dole ne daga sai da hakimai da masu anguwanni su tashi su rinka binciken irin abubuwan da ake yi dangane da ainihin gidajen bidiyo me ake sa wa yaranmu menene ainihin ake koya musu wannan al'amura suna cutar da mu wajen ainihin tarbiyyar yara suna cutar da mu dangane da karatun yaranmu na Muhammadiyya da kuma karatunsu wanda suke na boko waɗannan abubuwa suna hana yaranmu karatu na boko da na Muhammadiyya suna hana su fahimta suna hana su nazari suna hana su ibada suna kuma bata tarbiyya dole shugabanni su tashi su lura da wannan lura ya kamata su yi in akwai gyara to sai su gyara in kuma babu gyara akan waɗannan al'amura to sai su lura yaya al'amuran suka cancanta a yi su mun gane wannan ko ba wai su daulati su ba mu yin waɗannan abubuwa ba wannan duk ƙarin hallaka ne wallahi idan sun yi sun zauna lafiya a nan duniya in sun je kiyama Allah zai tambaye su akan wannan mu namu shine mu faɗa kuma mun fada muna ƙara fadi muna nuna wa Allah cewa haza munkarun la arzahu, wannan mummunan abu ne, mu bamu yadda da shi ba, bamu amince da shi ba. Allah ya san matsayin mu akan wannan, su kuma shugabanni sai su iya nasu kokarin da za su yi. Mun gane wannan ko? Allah ya kiyaye. Dama dangane da abin da ya shafi kidan mandiri da sauransu, ai wannan mun yi bayani ko? Shehu Usmanu da kanshi ya faɗa, ya ce bayan ya nuna wajabcin abar kaɗawa da kuma haramcin kaɗawa ɗin da duk bayanai, sai ya nuna cewa kuma dole ne shugaba ya tashi ainihin ya ga yana yaƙar waɗannan. Haka yake koda cikin ainihin littafin madakal, haka mai madakal ya ce dole ne shugaba ya kori irin waɗannan mutane daga gari idan ba za su daina ba. In kuma za su daina shi kenan, amma ya ce duk masallacin da aka buga mandiri to an yi sallah Allah ba zai karɓa ba, sai an rusa masallacin, an kwashe wannan ƙasa an zubar, an haƙe ƙasar da ke ƙasa ma cikon, an je an zubar, sannan an kawo wani wurin an cike cikuna, sannan a yi sallah Allah ya karɓa. Haka mun zo mun karanta a nan cikin madakal, kuma madakal kowa ya da madakal, malami ne mutumin ƙasar Masar ya yi shi, an gane aƙalla ya shekara kamar 800 da rasuwa. Haka kuma yazo cikin tafsirin Qurtubi, haka yazo kuma cikin tafsirin Jamal, haka kuma yazo cikin littafin ainihin Imam al-Haytami al-Zawajir an-Iktiras al-Kaba'ir, littafi ne shi wanda yake bayanai akan manyan kaba'irai. Sannan kuma yazo yayi ainihin littafi dangane da kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe waɗanda baki ɗaya anan ya tattara hukunce-hukunce akan waɗannan abubuwa, ya magana akan mandiri da haramcin shi da hukuncin yadda za a yi da waɗanda suke yin shi. Mun gane wannan ko? Wannan ainihin littafi ne karami, haka ya kusa girman Bulughul Maram. Mun gane wannan ko? Kafur ri'a sunan littafin kenan, an muhrimatil lahawi was-sima'. Allah ya shirya da mu. To shine sai shehu yake cewa wa fihi aidan hawaya a cikin muktasar a cikin madkhal ba'da hadhal kalami bi qalilin, bayan ya kawo wata magana da muka karantawa kadan da kadan, sai ya ce wala yajuzu ghina'u ala kulli halin fi ursin wala ghairihi, bai halatta a ce kowane sha'ani na aure ya tashi sai an yi ganga, ko kuma kowane ainihin wato a biki ya tashi ko ba na aure ba sai an yi kida ko sai an yi wake-wake. Ma'ana koda wanda ya halatta din ayi, to ba koyaushe kuma za a tare ana yi ba, a'a sai ayi wani lokacin kuma ba a yi ba. Amma koda wanda ya halatta din ya zama kullun ana yi kullun ane, to kuma an ketare shari'a. To ina ga wanda kuma ma bai halattan ba, kuma shi ake a yanzu. Wa qad kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-buldan, yace Umar dan Abdul Aziz ya rubuta wasiqa zuwa ga kasashen da yake mulki cewa an yukta Allahu kulluhu, duk inda aka ga wani kayan wasa to a yanke shi, illa duf wahdahu fil urs, sai dai dindifa kadai da ainihin ake bugawa a wajen aure ita ce kawai, yace kada a fasata, kada ainihin a yayyaga. Amma bayan haka duk inda aka ga kaya irin waɗannan na wasa, yace dukkan su a faffasa su a kakkarya su. Wa qala Yahya, sai Yahya ibn Yahya al-Layth, wanda shi ya ruwaito wannan mawaka da ke hannun mutane a yanzu, yace wa bi hadha akhudhu, ni ma wannan ita ce maganar da ainihin zan dauka in yi aiki da ita. Intaha, bayani ya kare. Wannan na ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya. Shi yasa abin da yasa aka kulla wannan babu, saboda al'ada ce tun a jahiliya in za a tafi jihadi, in za a tafi yaƙi ana buga ganga da sauransu. To ko musulunci ya yarda da wannan, to shi ne aka ce in dai ba dan wasa za a yi ba, dan sojoji su tare ne za a buga, ko kuma dan ainihin a nuna cewa sojoji sun iso, ko wata manufa makamanciya haka, ya halatta a buga. Amma in ba haka ba to bai halatta ba. Mun gane wannan ko? Sai ya ce al-faslu thani wal 20, faslina 22, fi hukm lubs al-hariri fil jihad, menene hukuncin sanya al-harini a jihadi? Al-harini shine silk. To amma silk ya kamata mu fahimta, ba irin wannan silk da mutane suke tsammanin ta shine silk ba, don asalin silk wuta ba ta cin shi, ko ka saka shi a wuta sai dai ya toka ta murmushe kawai ta icen da ka abin nan, shi wuta ba ta cin shi. A wannan silk kuwa dutsen guga ma yana daukan shi. To asalin al-harini tsutsa ce take yoka shi, wata irin tsutsa an ta yoka shi aka tattara da shi ake yin al-harini din. To menene hukuncin a sanya wannan al-harini a lokacin jihadi? Idan abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana, to amma in an shiga wata larurar za a iya sawa ko makamantan haka, to duk za a yi bayani da ikon Allah. Shehu yace fa aqulu billahi tawfiq, ina ne neman dacewa a wurin Allah, sai in ce inna lubsal hariri lirrijali haramun, yace mazaje su sanya alharini dai a cikin shari'ar musulunci to haramun ne, bal kabiratun, yace ai ma babban alkaba'i ne, ma'ana haramcin ma zai iya jawo Allah ya saukar da wata masifa a cikin ƙasa idan mazaje suna sanya alharini. Kala Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami yace Shahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami ya fadi fi kitab az-zawajir a cikin wannan littafi az-zawajir ma'ana wannan littafin da muka kafa hujja da shi a dazu an iktiraf al-kaba'ir tsawa game da aikata manyan zunubai sunan littafin kenan an babba'a shi a cikin ainihin juz'i biyu yace al-kabiratu as-sabi'a ba'da al-mi'a zunubi na 107 lubusul harir yana lissafuwa ne ce laifi na kaza laifi na kaza laifi na kaza sai ce to laifi na 107 wanda zamu ambata a wannan littafi shine lubusul zakari aw al-khunsi al-harir as-sarif yace namiji ko kuma mata maza ya sanya al-harini tsantsa al-harini namiji haramun ne ya sanya al-harini mata maza kuma shine wanda yake da halitta biyu ga farji ga az-zakari ga jemu kuma ga nono namiji kuma mace kuma babu inda yirin jaya akwai irin wannan wallahi ala kulli shay'in qadir in da a ce an lura bangaren matan cincine yake yin aiki na maza kuntan baya aiki to sai a ce to yarin jaya ga bangaren mata kenan in kuma na bangaren maza kuntan ne yirin jaya haka to amma shi kowanne yana functioning kowanne yana aiki azzakari na aiki haka farjin haka nonon haka gage mu ga komai komai namiji ne kuma mace ne to shi ma haramun ne wannan ya sanya al-harini to al-harini da aka haramta yasa shine al-harini tsantsan al-harini dan akwai inda zai halatta ka sanya ainihin al-harini kamar misali dan an yi kwalar riga da al-harini babu laifi dan an ci wuyan riga ko hannun riga an dan zizara shi ado fadin yatsu biyu haka ko uku wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta an gane ko amma abin da ya wuce haka to an haramta wannan sai dai inda larurar rashin lafiya akwai larurar rashin lafiya wanda za ta kawo mutum ta kirki to wannan zamu zo zamu bayanin ya halatta mutum ya sanya al-harini in an rasa magani اخرج الشيخان وغيرهما عن عمر رضي الله عنه ياتي البخاري ومسلم سن فتت ده حديثي ده سيدنا عمر الله يقرا مش يرضى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تلبس الحرير كركورن كسانيا الحريني فانه دومنكوا من لبسه في الدنيا دو وند يسانيا الحريني انا الدنيا لم يلبسه في الاخره رانا غوبه قيامه بزي سانيا شي با معنى koda ya samu ya shiga aljanna to wannan alharinin bai daga cikin abubuwan da zai sa ya more a cikin ainihin aljanna kamar giya ce manzo Allah yake duk wanda ya sha giya ya mutu yana shan giya bai tuba ba to koda Allah ya nufe shi da gafara ma'ana bayan ya azabtar da shi gurgurdan wannan zunubi da ya mutu akai tunda ba kafiri bane to in ya shiga aljanna to Allah ba zai dantsana mishi ko misalan zaratin giyar ainihin aljanna ba ma'ana zai naqasa zai samu naqasa kenan akan wannan to haka alharinin duk wanda aka ce haramun ne ya sanya alharini sai yaki sai ainihin ci gaba da sawa to ranar alkiyama koda Allah ya sa ya samu shiga aljanna to alharini ba shi cikin tufafin da zai sa sai dai ya sanya wani abin da ba wa akhrajal shaykhani aidan wa ghayruhuma bukhari da muslim har wayo da wasu malaman sun fitar da hadisi a cewa inna ma yalbasu alharira man la khalaqa lahu ai wanda yake sanya alharini a nan duniya to shine wanda bai da rabo a lahira واخرج ابو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه ابو داود da nasa'i sun fitar da hadisi daga ali Allah ya kara mishi yarda wannan hadisi sahihin hadisi ne ali yake ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama akhidun hariran faj'alahu fi yaminihi naga manzon Allah ya dauko alharini da hannun shi na dama wa zahaban sannan kuma ya dauko zinari faj'alahu fi yasarihi yana dauke da zinaran a hannun shi na hagu alharini kuma a hannun shi na dama kuma kala sa'annan sai yace inna hadaini haramun ala zukuri ummati wadannan abubuwa guda biyu haramun ne mazaje cikin al'ummata su sa gold ko kuma zinari duk abu ɗaya ne gold turanci ne zinari kuma daga dinari ne bahaushe ya canza shi dukkan shi haramun ne namiji ya sa dan haka haramun ne namiji ya sanya haƙorin nan da ake sa na makka na zinari haramun ne wannan namiji ya sa ko biron zinari ko agogon zinari ko zoban zinari ko da budurwarka ta baka tace gashi zoban soyayya dama zoban soyayya malamai baki ɗaya suka ce zoban soyayya wannan haramun ne ko ba na zinare haramun ne ta ka zoban soyayya ta baka ka karanta littafin adabu zifaf zaka samu cikakken bayani akan haka mun gane wannan ko a to zobe na zinare to haramun ne kai namiji ka sa amma uwar gida da amarya da budurwa da ƴan mata da kowa eh waɗannan sai su sa dama nasu ne mun gane wannan ko to wannan ainihin shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi yace waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne mazaje su sa amma mata halal ne su sa to anan zamu kwana insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi sai kuma gobe zamu zo mu ci gaba da inda yace wa akhrajal bukhari wa abu dauda la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna alharira yamsaju minhum yumsaqu minhum qiradatun wa qanazir ila yawm alqiyamah Allah ya kiyaye manzo Allah yace za a samu wasu cikin al'ummata zo suna ainihin wato halatta ko kuma suna sanya alharini da makamantan shi yace za a shafi waɗannan mutane Allah zai juya halitta su daga mutane ya maida su biraida alhanzir aladai har zuwa tashin alqiyama Allah ya kiyaye to anan zamu kwana insha Allah ta'ala sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji kansu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rusa kafirci da kafirai muna tabbatar da godiyar mu ga Allah da ya saukar mana da ruwan sama kuma Allah ya sa mana albarka a cikin shi rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تذلنا بعدهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله ان شاء الله